バキー、まあ、いいやんか、おや。Cece ku ce sun barke biyo bayan bayyanar wasu takardun hukuncin wata kotun Amurka ga dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya. Jama'a assalamu alaikum. Tun a ƙarshen makon jiya ne dai wasu takardu suka mamaye kafafen sadarwa na zamani da suka kumshi hukuncin wata kotun gunduma dake jihar Illinois ta kasar Amurka. Wadda ta kwace wasu kudade dake asusun ajiyar banki da dan takarar shugaban kasar Najeriya a karkashin inuwar jam'iyyar APC mai mulki Bola Ahmed Tinubu bisa zargin cewa suna da alaka da fataucin miyagun kwayoyi. Kamar yadda takardun suka nuna dai kotun ta yanke hukuncin ne a ranar 26 ga watan Yulin shekara ta 1993. To amma kuma sai suka sake bayyana a yanzu bayan shekaru kusan 29 yayin da sha'anin siyasa ya kankama domin tunkarar babban zaben shekara mai zuwa ta 2023. Wannan lamari dai ya haifar da musayar kalamai musamman daga masana shari'a a bangarorin ita jam'iyyar ta APC da kuma na bangaren adawa musamman PDP. Yan PDPin dai na ganin wannan hukuncin na kotun ta Amurka na iya kawo cikas ga takarar Bola Ahmed Tinubu, a yayin da na bangaren APC kuma suka dage kan cewa ba wata illa a ciki kasancewar ba gurfanar da shi aka yi a gaban kotu ba balle a yanke masa hukunci. Masani shari'a da kundin tsarin mulki a Najeriya barista mai nasara Kogo Umar yayi bayani kan lamarin.
Idan ka lura a dokokin da suke sashe na 137, wato dokokin ka'idojin abubuwan da suke iya haramta ma mutum dama ta iya zama shugaban kasa ko kuma ya iya tsayawa takara shugaban kasa ko kuma ma in ya zama shugaban kasa dama da take iya dakusar da shi ya zama bai cancanta ba, an yi jaddawalin su. Kuma ina ganin abin da ya dauko hankalin waɗanda suke ta takaddama shine hurumi da aka yi karkashin shi sashe na 137 din nan, sakin sashe na 1F ko kuma fa kenan a cikin baka da kuma e a cikin baka da kuma gama a cikin baka, duka waɗannan an yi bayanin su a zurfi. To amma akwai koma a cikin wannan bayani din. Na ɗaya dai an ce idan hukuncin da aka yi ma mutum din nan a kotu ya kasance ƙasa da shekara 10 ne daga yanzu da ake magana, to wancan magana ina jin ta faru a shekara ta 2003 ne in ma ta faru din. Na biyu kuma ba zai yiwu a ɗauki abu ta kafar yatsa labarai na zamani ta yanar gizo kawai a ce za a yi amfani da shi a dakatar da takarar wani ko kuma a kawo naƙasu ga takarar wani. Dole sai an dogara shi ga matakin tsarin mulkin Najeriya sashi na 1 da sashi na 2 a kuma danganta shi da sashi na 36 wanda komin laifinka subul kake wanke kake har sai an kawo gaban kuliya. Kuma akwai matakai na kotunan mu sashi na 130 zuwa 304 wanda waɗanda suke da ra'ayi ko kuma sha'awa ta wancan hukuncin to su ya kamata su iya dauko kofin shari'a din sai su kawo a kotu ta Najeriya a ce to za a shigar da ita a ruhin kotu na Najeriya, abinda ake kira wato domestication na wannan judgment din, wato a dan shigar da shi a cikin ruhin kotu Najeriya a kai shi a yi roki alfarma ta wata kotu wadda take daidai da matsayin irin waccan kotu ko kuma sama da waccan kotu a nan Najeriya, sai a ce to ana so ta sabunta wannan ta buga hatimi ta tabbatar da wannan hukunci. To idan aka yi wannan to akan haka nan ne sai a rubuta ma jam'iyyar shi Bola Ahmed Tinubu da kuma hukumar zabe da kuma jami'an tsaro na Najeriya akan haka. Amma muddin ba wani ya taso da korafi na musamman yayi ba to labudda ba a da hujja cewa Bola Ahmed Tinubu ba zai yi takara ba ko kuma akwai wani abu da zai kawo rauni ga cancantar takaran shi.
To yanzu haka dai a yayin da ake ci gaba da gangamin yakin neman zabe mai zuwa, jam'iyyun adawa na ƙara zaburowa wajen tallata 'yan takararsu. To sai dai akasari suna fakewa da abin da suka kira halin niyasun da Najeriya take ciki. To amma kuma babban abin da ya fi jan hankalin jama'a shi ne yadda wasu daga cikin tsofaffin 'yan jam'iyyar APC mai mulkin suke bayyana cewa jam'iyyar ta kasa cika alkawuran da ta ɗauka wa 'yan Najeriya, duk kuwa da irin aminci da goyon bayan da suka bata. Tsohon ministan matasa da wasanni a wa'adin mulkin APC na farko Solomon Dalung na ɗaya daga cikin su a yayin kaddamar da yakin neman zaben sabuwar jam'iyyar sa ta SDP da ya koma a jihar Adamawa.
Yadda jama'a sun karbe mu ya nuna cewa jama'a sun gaji da gafaransa, ba su ga kahon ba. To yanzu suna neman mafita da kansu. Ni da an kyale ni ma da na koma jami'a na ci gaba da aikin koyarwa. Amma kowane wayewan gari jama'a in su yi min waya sai su ce, to ku kuka kawo mana tallen APC da ya kawo mu nan, kenan ka ga muna da babban haƙƙi mu haɗa kai da waɗanda suke kaunan ƙasar nan, mu ga yadda za a yi kokari a fance ƙasar nan daga irin hali da ta shiga ciki. Babu wanda 'yan Najeriya suka tara mata jari, talakawa sun saida duk abin da suka mallaka, sun zuba jari cewa idan an zabe APC sun huta. Bayan da sun zuba wannan jarin shi ne kuma bala'i ta afka musu irin wanda ba taba an yi ba. APC tana dawowa mai za ta gaya wa 'yan Najeriya. Halin da ta kai mu a ciki na sace-sacen jama'a da kuma karya tattalin arziki, don yunwa da rashin abin yi da kuma garkuwa da mutane da yan bindiga ko'ina, yanzu ma numan ba a iya yi, yanzu menene za ta fada sabuwa? PDP wanda tana birgima hankaka, idan Munzuru ya ce ya tuba, to barka zamana, ga kaza a baka Munzuru, kuma yana gawa liman da pastor cewa na tuba, kaza kuma na kuka. To wa zai saurare su? Waɗannan jam'iyyu sun zama manyan jami'u ne domin sun rike gwamnati, sun yi amfani da dukiyar jama'a suka gina kansu, shi ne karfinsu. To yanzu jama'a in sun dawo daga rakiyarsu gani ga halinsu, to wallahi tallahi su ban ga yadda za su ba. Za a waye gare ma ita APC karan kanta, za ka ji ba ta cikin takara. Ita PDP rigingimu da take ciki yanzu na karya amana na karba wanda ita karan kanta ta girka. SGP ita ce jam'iyyar da za ta fi da ƙasar nan. Labour Party mayar da martani ne ga abin da APC ta yi na kawo takara na ajini guda. In ka zo ka ɗauki kwankwaso ya cancanta, amma kuma kwankwaso ba zai iya yi maganin karya alkawari na karba ba.
To sai dai kuma a ra'ayin ɗaya daga cikin dattawan jam'iyyar ta APC a jihar Sokoto, Aliyu Orojiwa Mako, kalaman na Solomon Dalung ba abin mamaki ba ne.
Barista Solomon Dalung kowa ya san waye shi a Najeriya, a 'yan tayi daɗi ne. In ba haka ba, ai shi ɗan APC ne, kuma an kafa gwamnati da shi, kuma aka ba shi muƙami a ciki ya yi minista. Saboda an zo a tena ta biyu ba a ba shi minista ba ne, shi na ya dawo yana zagin APC da shugaba Buhari. Kuma mutum ne wanda bai da alƙibla, saboda ko sport da an ka ba shi sai da ya rikita duka lamarin a wajen sport kafin ma ya bari. Inda shi mutum ne mai gaskiya wanda ya san daidai, lokacin da yana minista ya ga APC ba ta yin abin da ya kamata, da sai shi resign sai ya ce ya sauka daga minista ne, kuma ya haita daga jam'iyyar. Amma yanzu sai bayan cin da ya ga cewa an koma ba a maida shi ba, saboda bai yi performing ba, saboda kanga shi na yake kokari yanzu ya dauko da ciyo da kazafi da wani abu ya laka ma APC.
Amma ɗaya daga cikin korafin da yake ana samun su daga wasu masu sharhi na cewa gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari har yanzu bata ida kammala alƙawarin da ta yi wa 'yan Najeriya na kawo daidaito a ƙasa ba. Maimakon haka wasu na ganin kamar 'yan ƙasar ma sun ƙara shiga cikin matsi da kuma wahalhalu.
Abin da nake son jama'a su fahimta a nan shine Allah subhanahu wataala shi ke da duniya, kuma shi ya tsara ta ne da ya za ta fi. Kowane mutum ɗan adam zai yi ƙoƙari ne bakin yaka ƙoƙarinsa. Malam Faruku yana son ka san da cewa duk duniya ne ake samu wannan matsala ta economic meltdown, ba wai Najeriya kaɗai ba. Ƙasa ko ta ina ta yi ƙasa, an samu matsaloli irin na hauhawan farashi a cikin kowace irin ƙasa, a kowace ƙasa a duniya, saboda COVID-19 da ya zaka. So ba wai Najeriya kaɗai ce wannan abin ya faru ba.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Salisu Ladoyola da Jumbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.